Sashin Hausa na muryar Amurka aka lalubo kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Yamai. Sannan har ila yau za ku iya samun mu a gidajen radio amfani da sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Sorry, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 23 ga watan Maris din shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya da Nijar, wato karfe 10:11 na safe kenan a nan Washington da sauran yankunan gabashin Amurka. Ga kanin labaran duniya.
Yau Laraba, mutane a Abuja sun shiru na minti guda domin tunawa da mutane 34 da suka rasa rayukansu a sakamakon harin bom da aka kai a tashar jirgin kasar. Sojojin Syria da ke da goyon bayan sojojin saman Russia yanzu sun samu nasarar kaiwa ga wajen birnin Palmyra a kokarinsu na ganin sun karbe yankin daga hannun ƴan ISIS. Shugaba Barack Obama yau ya sauka Argentina domin ziyara aiki na kwanaki biyu.
To rawatanni daga Najeriya na cewa majalisar dattawan kasar ta amince da kasafin kuɗin shekara ta 2016 wanda ba taɓa yin kamarsa ba.
Wannan shine kasafin kuɗi na farko mafi tsoka a tarihin Najeriya baki ɗaya.
Sannan a makwabciyar Najeriya wato jamhuriyar Nijar, masu fafutukar kare demokradiyya na kiran haɗin kan al'ummar kasar bayan bayyana sakamakon shugaban kasar da aka yi.
Yan siyasa su zamna, kowa ya hudu matsalolin shi kuma a nema a magance matsalolin kowa don Nijar ta zamna.
Kada ku manta, Ladan Ibrahim Ayawa zai zo mana da shirinsa na himma ba ta garagu, amma da farko ga labaran duniya.
Masu are, assalamu alaikum. Yau Laraba a Belgium, mutane sun yi shiru na minti guda domin tunawa da mutane 34 da suka rasa rayukansu a sakamakon harin bom da aka kai a tashar jirgin saman kasar. Sai dai lokacin da kofin yin labarai na kasar suka ba da rahoton cewa an damƙe wani mutum da ake zargi da dangane da wannan har-haren. Mutane masu yawa ne suka hallara a dandalin nan da ake kira Place de Brussels da ke Brussels ɗin domin nuna alhini. Sun dunkule saboda sanyin safiya ga haɗari a yau Laraba. Galibi sun kawo furanni da wasu kayayyaki na jaje wurin da aka cika maƙil da bil'adama. Farko mutane sun yi tsam na tsawon lokaci, kan daga bisani suka barke da tafi alamun cewa harin bai razana su ba, kuma kansu haɗe yake. Daga bisani kuma suka barke da sowa cewa Allah ya ƙara kare Belgium da tsawaita ran ƙasar da al'ummarta. A halin da yake ciki kuma rahotanni a kafofin yaɗa labaran ƙasar sun bayyana cewa ‘yan sanda sun kame wani da ake tuhuma yana da hannu a harin na jiya wanda ya dalilin mutuwar mutane 34. Sai dai tun farko rahotanni sun ambato wani mai suna Najim Lochreit dan shekaru 25 yana cikin jerin mutanen da ake nema game da wannan harin na jiya. To sai dai har yanzu ba su ce ko wanda aka kama ba yana da nasaba da wannan harin na jiya. Sojojin Syria da suke samun goyon bayan sojojin saman Russia yanzu sun samu nasarar kaiwa ga kofar shiga birnin Palmyra a kokarinsu na ganin sun kwato yankin daga hannun ƴan ISIS. Rahotanni daga cikin gida da kuma kungiyar da ake kira da Turanci mai kare haƙƙin bil'adama mai cibiya a Birtaniya, wato Syrian Observatory for Human Rights, sun ce sojojin gwamnati sun samu nasarar kaiwa ga kudanci da yammaci a cikin watan Mayu na shekarar 2015. Kungiyar ta ISIS ta samu karɓe wato wannan wurin wanda ya tunzura masu faɗa a wannan yankin, musamman ma da suka rurrusa wuraren ajiye kayayyakin tarihi na UNESCO. Bayan rusa wannan wuri ne a cikin watan Oktoba, shugaban hukumar ta UNESCO da ke kula da wannan wuri, Chief Irina Bokovo, ya ce waɗannan mayaƙa na ISIS suna ƙoƙarin ruguza abinda tarihi ya tanada, amma ba su isa su kankare tarihi ba. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaba Barack Obama yau ya isa Argentina domin ziyara aiki na kwanaki biyu, wanda wannan ziyarar wata alama ce ta kyautata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. A yayin da Argentina take fuskantar matsalolin tattalin arziki, haka kuma ziyarar ta zo daidai da bikin cika shekaru 40 na juyin mulkin da ƙasar Amurka ta marawa baya. Jirgin shugaba Obama ya sauka ƙasar da tsakar daren Laraba a mafin lokacin ƙasar. ya da zango ne bayan tasowar sa daga ziyarar da ya kai a Cuba. Cikin tawagar tasa akwai uwar gida Michelle tare da yayansu sai kuma surukar sa. A wannan ziyarar dai shugaba Obama zai gana da shugaban kasar Argentina Mauricio Macri, wanda ya nuna alamun cewa yana son kyakkyawan hulɗan cinikayya da kasar ta Amurka da ma sauran kasuwanni daban-daban. A yau dinnan ne dai ake sa ran shugabannin biyu su yi jawabi a wajen wani liyafar cin abinci. Wannan ziyara ta shugaba Obama dai ya zo daidai da shekaru 40 lokacin da aka kawo ƙarshen wani juyin wato kama karya, wanda ya yi dalilin mutuwa ko kuma bacewar mutane da yawansu ya kai 330. A gobe Alhamis ne shugaba Obama zai ziyarci inda aka gina domin tuna waɗanda suka mutu sakamakon wannan wato mulki na wancan lokacin. Alamu sun tabbatar cewa Prime Minister Nepal KP Sharma Oli yana neman ya kafa tarihi sakamakon ziyararsa zuwa ƙasar China, wanda wannan ziyarar tana cike da dimbin tarihi. Ya dai kai wannan ziyarar ce a ranar 20 ga wannan watan. Prime Minister, wanda ya sa hannu a yarjejeniya da dama da zuman rage yawan dogaro da tattalin arzikin na Nepal ke yi ga ƙasar India, ciki ko hadda shirin na gina hanyar dogo daga China zuwa Himalayas. A yau Laraba ne Beijing da Kathmandu suka rattaba hannu, wanda ya amince cewa ƙasar ta China za ta baiwa ƙasar albarkatun man fetur, wanda a da tana dogaro ne da samun wannan daga ƙasar India. Haka kuma ƙasar ta China za ta kokarta ta ga cewa Nepal ta rage dogaro da ƙasar ta India a fannin samar da hasken wutar lantarki ta hanyar aike mata da shi ta bakin iyakarta. ‘Yan takarar da suke kan gaba a zaben fidda gwani na jam’iyyun siyasun nan guda biyu, wato Republican da Democrat na Amurka, sun raba kuri’unsu tsakaninsu da waɗanda suke abokan karawarsu a jiya Talata a jihohin da ke yammacin Amurka. Ɗan takarar jam’iyyar Republican Donald Trump ya samu nasarar lashe zaben Arizona da ɗaukacin duka wakilai 58, inda ya doke abokin karawarsa na kusa da shi wato Ted Cruz wurin da rata mai yawan gaske da ya kai har kashi 20. Sai dai kuma Cruz ya yunkuru a inda ya samu nasara a Utah, domin ya samu sama da rabin kuri’un da aka jefa, wanda wannan ya ba shi damar samun ɗaukacin kuri’u 40 ɗin da aka kada a wannan wurin, wanda hakan ya hana wa Trump ko da kwaya ɗaya daga ciki. Yanzu haka dai Cruz da sauran 'yan takarar na Republican, wato gwamnan jihar Ohio John Kasich, suna ƙoƙarin ganin su hana shi Trump samun kuri’an wakilai 1,237, wanda su ne za su ba shi damar samun nasarar riƙe wa jam’iyyar tuta. A ɓangaren Democrat ko Senator Bernie Sanders ya samu nasara har sau ninki biyu, inda ya lashe kuri’un gaggan 'yan jam’iyyar a Idaho da kuma Utah da wajen kashi 70 fiye da Hillary. Sai dai 'yan jam’iyyar Democrat sun raba kuri’unsu daidai wa daida a wannan zaɓen.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mu fara da Najeriya. Bayan cece-kuce da aka yi ta yi a baya, Majalisar Dattawan Ƙasar ta amince da kasafin kuɗin shekarar 2016 wanda aka yi ta takaddama a kai a baya. Ɗazunan na tuntuɓi wakilin murya Amurka Madina Dauda, wacce ta halarci zama majalisar, wacce kuma ta yi min ƙarin bayani dangane da batun kasafin kuɗin.
To, ƙarin bayanin da zan yi akan wannan kasafin kuɗi shine dai wannan shine kasafin kuɗi na farko mafi tsoka a tarihin Najeriya baki daya, domin idan ka lura ba a taɓa yin kasafin kuɗi da ya kai ₦6.8 trillion kamar wannan da gwamnatin jam'iyyar APC ce ba. Kuma a gaskiya wannan kasafin zai zama ga karin gwajin dafi ne na sauyi da jam'iyyar APC ta ce za ta yi wa al'umman Najeriya.
To, kamar da yake an ta kai ruwa rana game da batun wannan kasafin kuɗi, daga ƙarshe kuma aka amince da shi, kamar babu wata takaddama da aka fuskanta a zaman na yau?
A yau dai kam ba a fuskanci takaddama ba ko kaɗan. A halin yanzu da muke magana da kai ma, majalisa tana tsawaita zamanta na yau domin ta tabbatar cewa ta amince da kasafin kuɗin, ta kuma aiwatar da shi, saboda a gaggauta kai shi wa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu, domin nan da gobe za a fara hutu na ista. Saboda haka sun yi alkawarin sai sun kammala aiki akan kasafin, kuma a yanzu haka kamar dai yadda na bayani suna cikin zama ne har su kammala aiki akan kasafin domin su gaggauta miƙawa shi shugaban ƙasa ya sa hannu. Daga dukkan alamu kuma irin kurakudan da suka yi ta ƙorafe-ƙorafen cewa kasafin ta tsinsa sun warware wannan kurakuren, sun gama gyara akan shi, shine har ya kai ga majalisar wakilai da ta dattawa suka amince da wannan kasafin kuɗi da a yau suka aiwatar da ita.
Wato, ina fahimce ki dai wannan zama na haɗin gwiwa ne tsakanin majalisar dattawa da ta wakilai kenan aka yi?
Majalisar wakilai suna nasu zauren, majalisar dattawa na nasu zauren, amma aiki ɗaya suke yi na kan kasafin kuɗin shekara 2016.
Kuma duka ɓangarorin sun amince da shi wannan kasafin kuɗi kenan?
Dukkansu guda biyu sun amince da wannan kasafin kuɗi na trillion 6.8.
Wakilin wato muryar Amurka Madina Dauda kenan a birnin Abuja. Nan gaba kaɗan za ta ƙara haɗa mana rahoto kan wannan batu. To, daga batun kasafin kuɗin a Najeriya sai na siyasa a makwabciyarta wato jamhuriyar Nijar, inda bayan sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka yi a jiya wanda ya nuna shugaba Muhammadu Isu ne ya lashe, ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'ad wato ƙungiyoyin kare demokuraɗiyya na kira ga al'ummomin ƙasar da su haɗa kansu. Daga Yamai ga wakilin muryar Amurka Sule Mumuni Barma da ƙarin bayani.
Da kashi 92.49 ne hukumar zaɓe Seni ta bayyana shugaba Isu Muhammadu a matsayin wanda ya lashe zaben na 20 ga watan Maris, yayin da abokin fafatawarsa Hama Amadu wanda ya buƙaci magoya bayansa su ƙauracewa zaben ya samu kashi 7.51 daga cikin 100. Sai dai tuni 'yan adawar suka nisantar da kansu daga sakamakon zaben na ranar Lahadin da ta gabata. Hasali ma sun ce a ƙa'idance daga ranar 1 ga watan Afrilu mai zuwa, Isu Muhammadu ya gama wa'adin mulkin da 'yan Nijar suka bashi biyo bayan zaben da aka yi a shekarar 2011. Tuni sabuwar alƙiblar da ɓangarorin siyasar ta Nijar suka dosa ta fara ɗaukar hankalin ƙungiyoyin hwararen hular ƙasar. Shugaban ƙungiyar Ovil Malam Lawali Abubakar na ganin akwai buƙatar gaggauta shirya taron sulhu.
Kai ai zaɓe kun baka yarda da wanda aka zaɓa ba, da 'yan majalisar da su shugaban ƙasar sun ce ba su yarda ba da wannan zaɓen. Ai shi kenan zanga-zanga ta ƙare, tunda in baka yarda ba kenan duk abin da aka yi kai bai shahe ka ba. Kuma ka ce a rana kaza baka yarda ba da shi ne zaɓaɓɓe na kowa a nan Nijar, kenan akwai matsala sosai. Ba sai an huto ba, ba sai ai wani yawo ba na duniya, a haka ma aka tsaya, matsala ce babba. Kuma shi kanshi na san shugaban ƙasa ya san da akwai matsala, 'yan Nijar 'yan siyasa duk sun san akwai matsala. Ya kamata su sasanta, su duba, su gani, su kiraya watakila taimakon ƙasashen duniya su zo expert waɗanda sun ƙurare cikin wannan aikin, a duba a duk ƙurakuren da su waɗanda 'yan adawa suka ce, tunda iko na zaɓe na ɗan adam ne, ba wancan ba ne wanda aka gado na Allah. To, ana iya zuwa duk wata takarda da aka yi ta shari'a da wani wane ne, in dai har dai akwai matsala ana iya walwale ta a gyara, tukun kuma a ɗauki sabon salwaye.
Shi kuwa Abdu Alhaji Idi, wani ɗan rajin kare demokuraɗiyya, na ganin shugaban ƙasar ta Nijar Isu Muhammadu ne yake da nauyin haɗa kan jama'ar ƙasar don magance ƙiƙiƙar da ke neman maida hannun agogo baya.
Su wa'yan siyasa na nam in ka diba dukka manyan na 'yan siyasa sun wuce shekara 60. Yanzu mutum da shekara 60 da wani abu, sai wani wanda bai kai mishi ba ya zo shi zai kwatamta mishi yadda za a yi so ƙasar shi, sai wani ya zo ya kwatamta mishi yadda zai. Yanzu su ba su sani ba, sun shiga wani muhali ne na san rai da san kansu, ya kai su wani muhali wanda ma su sun zama kamar yara masu shekara 10 wanda suka biya zaben da aka yi masu, sun ce ya kamata a 'yan siyasa su sasanta. Kenan yanzu yauni yara ta yi kan shugaban ƙasa, shi ne duka 'yan ƙasar suka zaɓa, kenan shi ne ya cecanta ya nemi Nijar ta zamana lahiya ta tashi lahiya. Kenan shi ya zo ya tsara duk yadda za a yi 'yan siyasa su zamana kowa ya haɗu matsalolin shi, kuma a nema a magance matsalolin kowa don Nijar ta zamana.
Su ma dai ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke bin diddigin harkokin zaɓuɓɓuka na 2016 sun gargaɗi ɓangarorin siyasar ta Nijar da su bi hanyoyin maslaha domin ɗinke ɓarakar da ke tsakaninsu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla Gaida Salamu Muni Barma a can Kamaru kuwa jakadin Amurka a Kamarun ya kai babban Inspector General na ƴan sandan kasar ziyara a wani mataki na duba yadda za a tunkari matsalar tsaro da ke fuskantar kasar. Wakilin murya Amurka Muhammad Awal Garba ya aika mana da wannan rahoto da za ku ji.
Kasar Jamhuriyar Kamaru da kasar Amurka sun dace a tsakanin su na ƙara ƙarfafa tsaro musamman ma a tashoshin jiragen sama da kan iyakokin kasar ta Jamhuriyar Kamaru da makwabtanta musamman ma ta bangaren arewacin kasar anda maharan Boko Haram suke kutsowa daga kasar tarayyar Najeriya suna kashe al'ummar kasar da ma bangaren gabashin kasar anda ƴan tawayen kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya suke kutsowa suna aika Sifeto General na ƴan sandan kasar Jamhuriyar Kamaru ne Martin Bangangele yake yi wa manema labarai jawabi a ofishinsa da ke fadan kasar Yaounde a yayin da ya karbi bakuncin jakadan kasan Amurka mazauni a kasar ta Jamhuriyar Kamaru Emmanuel Steven Rosa. Bangangele yace kasar Amurka za su sanya na'urorin su a tashoshin jiragen sama da makan iyakokin kasar mu da kasashe makwabta domin ƙarfafa tsaro da ma taimakawa dakarun tsaron mu da waɗansu labaru na sirri. Kasancewan kasar mu muna fama da ƴan ta'adda Sifeto General din da jakadan kasan Amurka mazauni a kasar ta Jamhuriyar Kamaru Emmanuel Steven Rosa sun rantaba hannu a wani kundi na musamman domin yajejeniyar da suka yi a tsakanin kasashen guda biyu. Shi ma Emmanuel Steven Rosa da yake yi wa manema labarai jawabi ya ce, mun yi wannan yajejeniya ne domin jami'an tsaron kasashenmu guda biyu su yi aiki kafada da kafada, kuma wannan yajejeniya tana da inganci, kana za mu taimaka matuƙa gaya. Muga cewan an dakile ƴan ta'adda a kasan Jamhuriyar Kamaru baki daya, kasan Amurka da kasar Jamhuriyar Kamaru kawacensu. Na sake ƙara baka musamman ma ta bangaren tsaro koda watannin baya ma, sai da kasar Amurka ta agazawa kasar Jamhuriyar Kamaru da dakarun tsaro guda 300 da kayayyakin yaƙi da ma waɗansu makudan kuɗaɗe domin yaƙan ƴan ta'addan Boko Haram. Bayan sun kammala tattaunawan ne, sai jakadan kasan Amurka da Sifeto General na ƴan sandan kasar ta Jamhuriyar Kamaru suka je wani farfadiya domin ganin irin na'urori da kasan Amurka ta kawo kasar ta Jamhuriyar Kamaru domin aikin da za su yi da dakarun kasar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla Gaida Muhammad Awal Garba. To wani rahoto da ke shigo mana yanzu nan na cewa wani rikici ya barke a garin Ibbi da ke jihar Taraba. Sai a biyo mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba domin jin ƙarin bayani. Yanzu agogonmu na cewa karfe 11 ne na safe da minti 18 a nan birnin Washington DC. Ga Ladan Ibrahim Ayawa da shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Himma ba ta garago. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, muna tattaunawa ne da Dr. Aminu Aliyu, ɗalibi daga Pittsburgh a cikin jihar Pennsylvania, amma ɗan asalin jihar Niger a tarayyar Najeriya. A tattaunawan farko mun tsaya ne inda yake muna bayani yadda suke gudanar da ayyukan bincike tare da ƙwararru a harkan bincike na ƙwaƙwaf a harkokin rayuwar yau da kullum, musamman akan fannin binciken da ya ce ya zo ya ƙware a kansa. A yau za mu ɗora ne inda na tambaye shi cewa,
to Aminu, sau tari ire-irenku idan sun zo nan sun yi irin wani course ko kuma wani karatu na daban da ba a da shi a Afirka ko kuma a Najeriya, sai ka tarar iyaka amfanin shi a nan ya tsaya, in sun koma gida da wuya su iya aiwatar da shi saboda matsaloli da suka addabi watakila mu ce tsarin iliminmu. Kana ganin cewa idan ka koma wannan tsarin bincike za ka iya amfani da shi a inda kake aiki?
Wallahi gaskiyanka, saboda da na taho a August na tafi hutu a December, so da na tafi akwai wasu abokaina suna ma koyarwa a jami'a ne, a jami'o'i, so na fara magana da su cewa ga irin yanayin bincike wanda ke yana da amfani ma jami'o'inmu. Wasu su ma ina faɗa musu suka fara cewa kai wannan kai ka so in shirme, ko da ma misali ka yi bayanai mun rubuta bayanai duk na neme su da shawarar cewa ina so mu rubuta kaman proposal cewa jami'o'inmu na Najeriya su fara irin wannan yanayin bincike. To kafin ma mai nisa suka fara nuna cewa mutum wahala zai yi, ko da ka rubuta ba za a saurare ka ba, ba wanda ke buƙatan irin wannan yanayin bincike, saboda yanayin binciken nan yanayi ne wanda yake kasashe da suka ci gaba suke irin shi. So mu nan da muke tasowa, ko da ma ka ce za ka yi, ba wani wanda zai mai da hankali ya koya, sannan in ma mutum ya koya akwai abubuwan da ake bukata na wurin yanayin bincike din. To mafi yawan jami'o'in ba za su ba shirye suke su samar da irin wannan yanayin ba, saboda haka na ba zai tasiri ba gaskiya.
Menene abin idan ka koma tunda gashi ka sake dawowa ka ci gaba da wannan wannan yanayin na bincike, amma kuma in ka koma shikenan kai kadai zai amfana?
Gaskiya ba ma wannan yanayin binciken kadai ba, akwai yanayin bincike na researches a sciences da engineering da sauransu. Tun ma kafin zuwa Amerika na sha jin waɗanda suka zo suka kware a irin wannan yanayin suka koma gida irin kalubalen da suke fuskanta. Ba zan manta ba, akwai wani lokaci wani malami wani professor a nan Amerika yana ya kware ne akan software engineering na computer. So da ya tafi Najeriya ya nemi wata jami'a ta taimaka mashi da kuɗin mota kawai, shi zai sadaukar da kanshi zai dinga zuwa jami'an ne yana koya musu a lokacin hutun da yake a Najeriya. So ina mai tabbatar maka hatta kuɗin motan ma ya gagara, saboda haka akwai kalubale kwarai da gaske. Gaskiya wannan yanayin bincike ni dai na mai da kai ne zan yi shi bil haƙi. Idan na koma gida waɗanda suke buƙatar za su koya zai amfane su, a shirye nake in koya musu. Idan kuma misali organization ko waɗansu
ƙungiyoyi
haka hukumomi waɗanda yake sun ga muhimmanci irin wannan yanayin binciken suna buƙata, to a shirye nake in je in musu bita ko kuma in gabatar da kasida akan irin wannan yanayin binciken. Haka dai za a tayi har mutane san muhimmancin shi su koya saboda ya amfane su.
To yanzu ga ka zo Amurka tsawon wani lokaci za ka yi wannan bincike ko wannan karatu?
A doka dai ya kamata a ce kamar semester guda ne. To da na taho shekaran da ya wuce fall semester kenan, daga August zuwa December. So bayan da na kare gaskiya na karu sosai, to amma duk da haka dai ban kammala gurina ba, sai na nemi jami'ar cewa da Allah ina so su kara mani wa'adi. To su ma gaskiya sun dan ji daɗin aikin dai da muka yi da su, ba su abin nan ba nan na sai suka kara mani wa'adi. To a takaice ma yanzu irin wa'adin da suka bani sun bani wa'adi har kusan shekara guda, ina iya zuwa Amurka in shiga in fita a duk lokacin da nake so. Sa'annan kuma ko da ina Najeriya ne, idan misali akwai bincike da za su yi za su iya gayyato ni in zo in shige su sai in koma gida.
To anya Aminu, ba za ka ci gaba da zama nan ba kuwa idan irin haka ta kasance?
To a halin gaskiya akwai kusan jami'o'i guda biyar da suka buƙaci in zauna da su, saboda a lokacin da na taho a lokacin da muke bincike akwai wasu jami'o'i na waɗansu jihohi a nan Amurka sun shiga cikin ƙungiyarmu na bincike. To muna a cikin haka na akwai wanda suka nuna ra'ayin suna son lallai in ɗan zo nima yin aiki a jami'ansu. To amma gaskiya babban dalilin da ya sa ba zan tsaya ba, saboda a can gida akwai mai gidana wanda yake abin da mutum ya zama Allah ya nufi mutum ya zama ya taimaka sosai, wato kamar shi ne sanadi, wato Professor Faruk Haruna Abdulrashid ya taimake ni kwarai da gaske. Idan misali na anshi wannan offer din wato aiki a nan kamar na ci amanan shi, saboda ya taimake ni kwarai da gaske, kuma ya taimake ni ne saboda ni ma in dawo gida a ƙaru da ni, duniya ya shafa da mana haka. Da shi yasa na ƙudura ma zuciya na sai dai in zo in ɗanyi aiki in koma, amma ba zan kunya tashi ko kuma zan su ƙasa ko kuma zan su makarantarmu da jiharmu gaba ɗaya su ƙaru da abin nake koya. Shi yasa nake ganin ban yi tsammanin zan ɗan tsaya nan ba, amma duk da haka dai Allah kaɗai ya sa abin da zai faru ɗan Adam ko kuma Allah kaɗai ya sa abin da shirya ɗan Adam.
To gashi ka zo Amerika duk da yake karatu ka zo yi, kuma na san yawancin rayuwanka zai kasance cikin makaranta ne. Ya dangantaka take tsakanin ɗalibai a cikin makaranta idan ka kwatanta shi da irin dangantakan ɗalibai a gida Najeriya?
Wallahi akwai bambanci kwarai da gaske.
Dr. Aminu, dakta a nan sai a wani sati ka faɗa mana bambancin, domin lokaci ma yau ya yi mana halin nasa. Yanzu amadin bakon namu Dr. Aminu Aliyu Oshishi da Julie Gresham wata zai da ta sautin shirin, ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati a ji mu da ci gaban wannan shirin.
Riga da busa shi take riga in ji fulani, riga babu busa shi da
jiran. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta fara ne da sallama, inda ta ce a gaskiya sashin Hausa na murya Amurka, har-haren bababai da aka kaddamar a birnin Brussels na kasar Belgium ya ƙara fitowa da babban kalubale da ke gaban kasashen Turai na yaƙi da ta'addanci, wanda ke neman samun gindin zama a cikin kasashen. Tabbas hakan ba ƙaramar barazana bace ga daukacin kasashen nahiyar Turai. Sako daga Muhammadu Salihu Kaura na Moda da Hafiz Balaraba Gusau. Ita ma wasiƙar mu ta gaba cewa ta yi, muna jajanta al'umma ƙasar Belgium a bisa harin ƙunar bakin wake da ya auku a jiya da safe a wani filin jirgin sama, da fatan Allah ya kawo mana sauƙin 'yan ta'adda a duniya, amin. Sako daga Bala Muhammad Dambam da Ahmad Manaja Bauchi. Sai kuma wasiƙar haɗin gwiwa da ta zo daga Sani Mai Langilangi da Malam Ango, malamin makaranta Yawuri. Kammala taron da Majalisar Tattalin Arzikin Najeriya ta yi na kwanaki biyu, muna fatan wannan taro ya kawo sanadiyar ƙarshen matsalar tattalin arziki da Najeriya take fuskanta. Salamu alaikum VOA Hausa. Umarin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi wa bankuna don baiwa manoma bashi mai ƙarancin kuɗin ruwa wani abu ne mai kyau ganin idan har wannan bashi zai kai ga ƙananan manoma na can ƙasa. Ganin yadda a kullum idan aka yi maganar tallafawa manoma sai tallafin ya ƙare a hannun wasu tsiraran mutane. Sako daga Isa Mai Kati Gashuwa. Hakika mu al'umman Najeriya mun gamsu da salon jagorancin shugaba Muhammadu Buhari, ganin yadda a kullum tsaro na dada ingantuwa a arewa maso gabashin Najeriya. Tattalin arziki na farfadowa, uwa uba ana dawo da kudaden talakawa da barayin gwamnati suka sace. Gaba dai baba Buhari, Allah yana bayan mai gaskiya, da fatan Allah ya baka ikon sauke nauyin da ya rataya a wuyanka. Sako daga Usman Shitu Mahuta, dalibi a jami'ar Usman dan Fodiyo dake Sokoto. Wasiƙar mu ta ƙarshe a yau cewa ta ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta hukunta duk wanda aka samu da hannu wajen karkatar da kuɗin kamfanin mai na NNPC. Sako daga Muhammad Mai Kayan Miya, Oji Kwatas, Gombe.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonnin, wato yanzu kuma lokaci ne na labarai a taƙaice.
Yau Laraba, Belgium. A Belgium mutane sun shiru na minti guda domin tunawa da mutane 34 da suka rasa rayukansu sakamakon harin bom ɗin da aka kai a tashar jirgin saman ƙasar. Sai dai kafofin yaɗa labarai na ƙasar sun rubuto cewa an danƙe wani mutum da ake zargi dangane da har-haren. Mutane masu yawa ne suka hallara dandalin nan da ake kira Place de Brussels da ke Brussels ɗin domin nuna alhininsu. Sun duƙunƙune saboda sanyin da ake yi ga hadari yau Laraba. Galibi sun kawo furanni da wasu kayayyaki na jaje, wurin ya cika makil da bil'adama. Sojojin Siriya da ke samun goyon bayan sojojin saman Rasha yanzu sun samu nasarar kaiwa a kofar shiga birnin Palmyra a lokacin suna domin su ganin sun kwato yankin daga hannun ISIS. Rahotanni daga cikin gida da kuma kungiyar da ake kira mai kare haƙƙin bil'adama mai cibiya a Birtaniya wadda ake kira Turanci Syrian Observatory for Human Rights sun ce sojojin gwamnati sun samu nasarar kaiwa a kudanci da yammacin birnin na Palmyra. Shugaba Barack Obama yau ya isa Argentina domin ziyara aiki na kwanaki biyu, wanda wannan ziyarar wata alama ce ta kyauta dangantaka tsakanin kasashen biyu, yayin da Argentina take fuskantar matsalolin tattalin arziki. Haka kuma ziyarar ta zo daidai da bikin cika shekaru 40 na juyin mulkin da kasar Amurka ta marawa baya.
Tumar Allah a gaida kai Ladan. Masu sauraro, abin da ya sauka kenan baki da cikin shirin namu na wannan lokaci. Amma kada ku yi nisa, domin shirin yau da gobe na nan tafe, inda zai dubi kan kuɗaɗen da ake wato kwatowa waɗanda ake zargin tsohon shugaban Najeriya marigayi Janar Sani Abacha da wawurewa. Shin nawa ne waɗannan kuɗaɗe, kuma me ake yi da su? Batutuwan da Halima da Jamila za su tattauna a kai kenan a shirin yau da gobe. Amma yanzu mu da Ladan Ibrahim Ayawa da ya tana gabatar da shirin, da Julie Leather's Creation da ta bada umarni, sai kuma injiniyan mu Mr. Chan Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.